A jiya Talata ne ministan kwadago da ayyukan yi a Najeriya Dr. Chris Ngige ya bika takardar shaidar rajistan wasu kungiyoyi biyu da suka hada da kungiyar likitoci da fannin samar da ilimin haƙora wato NAMDA da kuma gamayyar kungiyar malaman jami'a ta ƙasa wato Congress Varsity Academics Konuwa a takaice waɗanda a cewar su za su yi aiki kafada da kafada da takwarar su a su. Sai dai wannan yunkuri ya gamu da kace na ce inda ƴan ƙasar ke ganin an yi hakan ne don rage lagon kungiyar malaman jami'a ta Najeriya a su batun da mataimaki shugaban kungiyar Mr. Chris Pinwa ya ce barazana ce kawai wanda ba zai kai gwamnati ko ina ba.
Ba yanzu ne ya fara ba kuma mun san cewa yanda wayanda suka yi a kamun nashi haka wannan ma zai zo ya mutu ba wani abin da za su yi. Na ga mu mutane cewa asusun mu din kaman tsohon da take ba mu fargaban shi kan cikin rijiya. To ko ya akai ba yanda za su yi da asu karfi ma muke kara yanzu na haka da wayna abubuwan da yake ba wani damuwa. Duk wannan barazana ne ba wajen da zai kai mu. Na ga mu ki ba yanda za su yi da muna nan a kan bakan mu kuma dole su yi abin da muke ce su yi domin ba domin mu ne muke neman wayannan kuma domin Najeriya ne domin cigaban Najeriya ne domin ilimin yan Najeriya ne muke wannan.
Tun yajin aikin kungiyar malaman jami'a a Najeriya da ya dau wani sabon salo la'akari da cewa har yanzu an kasa cimma matsaya tsakanin su da gwamnati. Lamarin da wasu ke ganin laifin gwamnati ne na kasa cimma bukatun kungiyar da kuma tausayawa yara dalibai kamar yanda Dr. Nuwaila malamin kwalejin ilimi a Najeriya ya bayyana.
Abu ne da zai kara rikita maimakon ya kawo ya magance matsalar zai kara rikita al'amura ne gaba ɗaya. Saboda in kika duba kika gani yanzu kungiyar na tafiya daidai kuma gwamnatin tarayya abinda har yanzu ta kasa nunawa shine shin alƙawarin ne da take dauka ba ita ta dauka ba ko ko maganar asun ne take da matsala ko ko a'a asun ne ba akan turba ta gaskiya ba idan har wani malami da yake ga shi malamin jami'a ne mai bada tarbiya zai zo ya koma wancan bari na gwamnati duk da ya san gwamnatin ba ta da gaskiya to tabbas bai dace ya koyar da
sai dai a nashi bangaren ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar NAMDA da ta karbi takardar rajista a jiya Dr. Muhammad Askira cewa yake
dama ne wanda zamu tsaya da kafan mu mu faɗi irin abubuwan da ita ta shafe mu wanda ba wanda yake tsaya mana da kuma ba wanda yake mana baki kin ga kamar ita jami'a ita idan aka ce ina kungiyar malamai sai asu ta sani ba san wata ba ita asu kuma galibi asu ita ba ta ma fuskance menene matsalolin mu ba don idan muna faɗa musu ba za su ma gane ba idan kika kula kika duba zaki ga kan cewa duk wani ya gaga da ake yi na su asu da sauran su ba wanda mai ke duba ya gani yaya yadda ake gudanar da wannan ilimin likitanci din asu bai zama musu wani abun damuwa ba ba abu ne wanda suke damuwa su ga an gyara ta an inganta ta ba ba wai kula ma suke da wannan likitocin da suke koyarwa su ga a kai ko an allowance din nan da suke bayarwa idan suka tashi kasafa shi ma ba sa ba likitocin a ciki daidai wa daidai yadda suke aiki
ko a jiya sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zage kungiyar asu da hannu a ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ilimi na kasar idan za a iya tunawa dai kungiyar asu ta tafi yajin aiki ne tun a ranar 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022 saboda rashin cika alƙawuran da gwamnati ta dauka na biyan su wasu kudade na allowance da kuma bukatun inganta rayuwar su Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya.